وسلم والذين قال فتنسل على ربها بطل هكذا إلى كم فتاه المنزول صلى الله عليه وسلم ليس حدهم أنا فتنس دهائي ودباء سلسل أي كرف مياك كيف مياك dan kabar gari hurayra Allah ka rida gare shi yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ajin da ubangiji sun da farka ne ya karba sai abin da yake zarta hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya wartu mutane da abin da ya wartu mutane da su abin da ya wartu manzanni da su ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku manzanni ku ci daga abin da yake halal ko aiki kyakkyawa ya fada kuma a haƙƙin mummune ya kuwa inda suke mummune ku ci daga zarka kan abin da muka azurta muku abin da yake halal ko abin da muka azurta muku sannan manzo Allah ya ambaci mutum wanda zai tsawaita tafiya ga gashin kansa ba tajewa ni ya yi ƙura-ƙura ya dinga miƙa hannayensa sama yana roƙon Allah ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji alhali abincinsa haram abincinsa haram tufafinsa haram ya ce ban ci da haram ta ya za a amsa wa wannan ta ya za a yi a amsa wa wannan musulun ya ruwaito wannan hadisi an taɓa da gare shi Allah ya ne da gare shi kana ya ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah zance da su ranar alkiyama ba ya tsarkake su ba ya duban su duban rahama ala azama ne radadi ta tabbata gare su na farko tsoho mazinaci tsoho wanda yake mazinaci idan sun rayu ya guna laifin ne babba to amma sai a ce wani Allah akwai wani hanzarin ta wani wajen saboda ƙarfin jikinta ko samartaka da cewa da laifi ne mummuna ƙwarai to amma a ce wanda yake tsoho a same shi yana haka ai mumin ya kai na biyu sarki makamaki a ce ga ta sarki ne amma kuma ƙarya yake faɗa in ɗan wanda yake talaka ya yi ƙarya to a ce ya rashin ya sassace yana ƙoƙari ya kawo wani hanzari ne na abin da ya kawo amma shi sarki ai ya isa to me na sana yin ƙarya na uku shi ne talaka amma mai girman kai ga shi talaka ne bai da komi mai girman kai in mai kuɗi ne ya yi girman kai a ce a watakila dukiyarsa ce take rudarsa to amma talaka wani zai rudu ai kamata a yi ya tura matsayinsa muslim ya ruwaito wannan hadisi ra'ilu al-faqiru abinda ake nufi da shi talaka dan kaga daga gare shi Allah ya kare da gare shi a duk da kuma irin nan dole a san bambanci fa tsakanin kare mutunci da girman kai saboda sau da yawa sukan kama da juna mutum zai abu wanda yake ya yi ne don kare mutuncinsa amma kuma sai ya bayyana wani lokacin kamar a suka cewa to ai girman kai yake da yadda Jalaluddin Suyuti ya kawo a ƙarshen kaukabu sadi walmar umurtajin ila an ya arifa farka umuri a cikin hafa mutum yana buƙatar ya san bambanci a cikin wasu lamura wanda yake da kyar ake iya bambancewa tsakanin su abubuwan da yawa magana wadda take muhimmiya ce shi ya sa ma za mu ga shehu mu jaddadi shehu suna ɗan kodiyo Allah ta da jagore shi ya ɗauko wannan maganar gaba ɗaya ya kawo ta a ƙarshen littafinsa ismul afhani an yi shi al'auhani to wa an ka gode da abin hurairar Allah ka da dakare shi ka da yake manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce urama saiha wato urama ce a wajen kasar Hindu da kuma urama jahan ita kuma wato a wajen kurasan a wajen talisa take to ya kuma kurasu da ƙoramar nil ta yi tsara kowane a cikin su yana cikin ƙoramin aljanna ne yana cikin ƙoramin aljanna musulun ya gwaito wannan hadisi da zan da dina su yi ya ce wa wato wannan zamu dauka da zahiri cewa koramin nan suna da saduwa da aljanna shi ya ta zama aljanna su ya yi raita kuma ya zama imani ya gama kasashen su ya zama kasada wato imani ya gama wato kasashen su to an karbo dai daga Abu Huraira yace Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna yace Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci baya rana asaba ya halicci kuma zuwan wasu a cikin baya ranar lahadi ya halicci bishiyoyi ranar litinin ya halicci abin da ba a so duk wani abu da mutane ba su so a ranar wato talata ya halicci hasken ranar laraba ya yaɗa dabbobi a duniya ranar alhamis ya halicci annabi adam sallallahu alaihi wasallam bayan la'asar daga ranar juma'a an halicce shi a ƙarshen halitta a ƙarshen sa'a daga yini tsakanin la'asar zuwa dare musulmi ya rawaito wannan hadisin an kamar da kadi sulaimana shi ne halidin walidi Allah ya kare da gare shi yake tsato a siya ya ce hakika ta fi matara sun yanke a hannuna ranar yaki musa su karɓi wannan takobi ina yaki da shi ya lalace ya kare za ki karɓar wani sai da aka samu ta kuɓa hatar ba wanda ya saura a hannuna sai wani takobi siyar yamma shi ne na tayi da shi bai kare ba ko bai dafashe ba Buhari ya rawaito wannan hadisi shi ya sa Manzon Allah ya rawaito cewa wani zaki daga zakokin Allah ya karɓi tuta sai Allah ya buɗe a hannunsa sai Allah ya buɗe a hannunsa shi ne hali da mazauni an kama daga Amin al-Asi radiyallahu anhu Allah kare dagalin shi abin cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana idan ne hukunci ne wato ya yi hukunci ya zama ya yi istihadi na gangano gaskiya a abin da zai hukunci ya zama ku ya dace ko za a ba shi lada haddi idan ko ya hukunci ya yi istihadi ko ya zama ya kuskure to za a ba shi lada daya daga nan aka kai su a mujtahidi to duk wanda yake ya taka sharuɗan istihadi ya yi istihadi to ko da ya yi kuskure zai samu lada sai kuma da ya kuskure ba to lada haddi zai samu hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi Sama da ba insha Allah kare dagare ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce a jance sirrin wutar jahannam ne zazzabi yana zuwa ne daga sirrin wutar jahannam yasa ku sanya ya ta daga ruwa malamai suka ce ita zazzabi iri ce to a cikin nau'o'inta akwai nau'in da yake yin wanka da ruwan sanyi shi ne babban maganinta akwai nau'in da yake yin wanka da ruwan sanyi shi ne babban maganinta to Buhari da Muslim sun rawaito hadisin an saba daga Aisha Allah ya kare dagare shi Allah ya dagare ta ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Sa'ala Mazala ya ce wanda ya mutu alhali ana bin sa azumi wani yanzu ya masa azumi da Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin zan ce abin zaɓi cewa ya halatta wanda duk ya mutu wa alaihi salamu alhali ana bin sa azumi to wani yanzu ya masa azumi amma wanda zai masa azumin sai waliyarsa ba kowa ba saboda wannan hadisi ko da yake a matsabar su ba haka ne zancen da yake abin zaɓi ba don da a kan haka Imamu Shafi'i yake amma daga baya da ya dawo mustala sai ka sa kan cewa a ba a yi wa wanda ya mutu azumi saboda hadisin la yusimu ahadun an ahadi ɗaya ba ya yi wa ɗaya azumi ba kuma wannan hadisin ma malikawa gaba ɗaya a kan sa suke na cewa ba a yi wa wani azumi amma dai a ranar shi Muhyiddin Nawawi ya zaɓi cewa ai azumi ne ga wanda yake ya mu da bin da yake nufi da ni wanda yake dan uwa ko wanda zai gado ne ko wanda ba zai gado ba now
eh
ah wannan ne dai a ce eh kiyar da ba a ce ai masa azumin ba wannan kusan halin yake saki ne na malamai na cewa ba a ce ai masa azumin ba sai dai kiyar wanda aka ce ai sai dai a kiyar wanda shi ne abin kuma ma rashin lafiyar wanda ake sauraron za ta warke ce sai a saurara sai ta warke kamar sana marina no ala safarin ta inda tun mina yamin ha ai wanda yake bai da lafiya ne rashin lafiya da ake sauraron za ta warke ne da shi ke ne sai a saurara sai in ta warke sannan kuma wato yi azumin ya rama na wato a yanzu akan samu wasu wato ba da wata fatwa cewa ai mutum ne suke na ko mai shayarwa ta iya shan azumi ko sa iya shan azumi ba wai sai sun rama ba sai dai kawai su ciyar wanda madogararsu a kan wannan shi ne abin da aka ruwaito daga Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi ya cewa akwai nawata umu walada ta sa da take da ciki ya ce da ita ta ringa ciyarwa kawai ba sai ta rama azumin daga baya ba amma zahirin wannan hadisin ai da an duba sai a gaya ƙara na da wannan nassi na Qur'ani tunda Qur'ani ya ce wannan ma bai da lafiya ya sha amma zai rama to wanda take mai ciki da wata mai wata mace ma ita ba san da take samun lafiya irin san da take da ciki akwai matan da suke haka cewa sai ta samu ciki cikin ya wata ɗaya biyu uku to sannan mai fata ko yaushe ma jin lafiya a jikin ta to ita ma wannan sai ka ce kawai dan tana da ciki ta sha ko ba sai ta rama ba sai ka ce ta sha ba sai ta rama ba ko in kuma cewa a'a ai tana jin wani abu ne a jikin ta yasa take ta sha to me ma'ana tana jin wani abu a jikin ta ya zama kamar halin mara lafiya take mara lafiya ko ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa ya sha azumi amma zai rama ba cewa kai in ciyar kawai ba shi yasa yana daga irin abin da wasu suka so su zo da shi ko da ya fita daga fahimtar mafi yawan malamai don kawai su burge neman burga ne yake sa kawo irin wannan da dukkan matsalolin nan guda hudu ba matsalar da ta tafi a kan cewa mace in ta sha azumi ba sai ta rama ba sai dai ta ce dukkan matsalolin nan guda hudu kuma ko da da yawa daga malamai na Saudiya ai duk suna ganin cewa za ta rama da shi ne wata mutu da wannan don ya zama kuma wata burga ce abin da ba a sani ba su sun bayyana shi da tsarin da ake faɗa halin tura da ka fito da abin da yake saɓani na mutane su wannan zai fusa a kujin sunan ka shi ne kawai babbar mafaka ta su a kan irin wani to dan kamar da ku ne malik ibn al-Qusayr wa Aisha Allah ya kara yarda gare ta an ba ta labari cewa Allah ne gumare dan yatta Allah ya kara yarda gare ta kana ya ce a wani kinki ko wata kyauta Aisha ta da Aisha ta yi Allah ya kara yarda gare ta wallahi la tantan yanna Aisha wallahi ko ki Aisha ta dole irin wannan abin da take ko kuma ta ga na tsare ta na ana ta ma duk wani tasarrufi da dole ta da aka fada wa Aisha abin da ya fada shi ne ya fada wannan magana take ce dare take to tunda yake shi ya fada wannan magana ni kuma tsakanina da Allah na yi batanta na yi cewa da zai sake wance da Abdullahi bin Zubair da abada har abada wannan Zubair ya ce ne mun kamun kafa wajen ta hijirar ta yayin da kawai sai masa ya tawaita tun da ba magana duk wata magana ya ce cewa a je a bata hakuri mun an je sai ta ce yake ne ba haka bane ai ita wallahi ba wanda zai yi wajen ta rarrace ta ta komo ce magana da shi ita ba za ta karya wannan da ba kanta da kai ba yayin da ne da ya ta gaba ne gumeri yake da magana da muke rabana mara mata da Abdurrahman ibn Aswad ibn Abd al-Ghusa ما كان له ما يشهد كمن لا يمكن ما جاء الله ما لا أنت ما لا عائشة كجيه دنيا كشجع دنيا ولا عائشة الله كاره جاء غيره ومن إذا أذا ديني غيره تبا تشيون كيمبا تشي بعدا تساك بكرة دنيا شيخنا كل كلام دابورامان فكتره بشي أبلاه زمر suka je suka nemi izini cewa suna son su ga akan da tana Aisha suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai Aisha ta ce ku shigo mana suka ce dukkanin mu mu shigo gaba daya yace eh kwarai ku shigo gaba dayan ku ita Aisha bata san cewa akwai wani zubairu tare da su ba yayin da suka shiga sai Allah ya bari ya shiga a cikin garin inda take garin da ne Aisha Allah ya kare da gare ta ya haɗe ne mata makiya yana kuka cewa da Allah ta daina wannan ibn can da shi Suwaro da Abdurrahman suka sun mai mata magiya cewa dan Allah ke magana da shi daga hangarin nan nasa suna cewa da ita ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga abin da kika aikata ni daga kaurace wa dan yar uwannan taki bege je da ne ga musulmi a ce ya kaurace wa dan uwansa fiye da kwana uku ya na tsawaita da Aisha da batina da ita da kai ta bango sai ta haɗo tana ta musu abin da kai mata cewa ba shi ya jawo ba shi yake kaza tana kuka yana cewa ai ita ta ba kan kuma za ta magana da shi ba don ko hukuncin ba kanta a addini yana da tsanani Aisha ma ta yi ba kanta a cikin abin da ake ganin zahiri ba daidai ne a addini ba amma take tana jin tsoronta warware ba kanta nan tana kai wawa ka ba kanta abin da addini ya zo da shi haka kawai wani ya shasha ya zo ya zuwa kai ya ce ai wannan ba daidai ba ne sai ka bari da ce za ka yadda da matsalar sa an yi abu ba daidai ba an yi babban abu wanda yake ba daidai an yi kuskure kware da ufar ɗalibu wal matsalo su wuce ba suna tattalin rashin ta sai da ta dawo tana magana da ibnu zubairu zance da ranar zubairu ya ganta fi nabi ya zalika a wannan bakantar tata da ta saba ta yanta bawa arba'in ta tafi ta kan ambaci wannan bakantar tata bayan nan sai ta ce ta kuka ila raha har hawayenta ya jika mayafinta ya Buhari ya ruwaito wannan bakantar Buhari ya ruwaito wannan bakanta wato ta yi abin da yake fiye da wajibi damin da ya wajibi ta yanta wuyayi daya ta yanta wuyayi daya to amma kuma sai ta yanta har guda 40 duban cewa tana cikin ummu hasumi ne kuma kuma wannan ko lamarin su ya fi tsanani an fada wato ya fi ko ne fa shi kin bayyana ce yura aflaha al-azabu rifain yura aflaha al-azabu rifain wannan ita ta duma shi yasa har kaninka wajen wato ba kan ta abin da ta fara wa an kuma tabbani amir kamar da kuma tabbani amirin Allah kare da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wanda aka kashe a ranar yakin Uhud ya sake musu sallah bayan shekaru takwas kamar yana ban kwana ne ga wanda suke ba sunai wal amba da wanda suke matattu sun mara sallah ya hukan min bari
Wanda ya bakanci ya saba wa Allah to kada ya saba masa.
wa hadi ya goyato wannan hadisi wanda yake nuna wajibin cewa da annabawa ya batanta ya zo masa wajibi ya fita aka ce fa batanta irin wannan abin da yake mandubi ko shari'a ta nuna ana kauta shi ne ake batantar nan da za a ce ta zama wajiba a kan abincin amma ba dan ya batanci ne ba shi ba sai guda ba ta ce cewa kullum sai sai ya fita fara to ba abin da ya dubuce ne na abin da ya nuna ta tunda wannan mubahi ne amma idan ya batanci kullum sai istighfari dare ya zama masa wajibi ya istighfari dare wa ummu shareke an kaba daga ummu shareke Allah kare da gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da kake tsaka yace ya sauke na ba da annabi Ibrahim yana bin sautar da aka kunna da annabi Ibrahim wa hadi da muslimin sai ya toshe an kaba daga gare hulaira Allah kare da gare shi kana yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kace tsaka afsa abusa na farko za a rubuta masa lada kaza da kaza wato abin ya haura 20 kenan tunda an ce kaza wa kaza akalla 21 tunda shine ake kawo ihda ko ahadun shuruna in ake kai kuma 99 to wanda ya kashe ta a duka na biyu za a ba shi lada kaza da kaza bai kai na farkon ba nuna tsuna ba ta kai na farkon ba idan ya kashe a duka na uku to za a ba shi kaza da kaza kaɗiyar lada za a ba shi kaza da kaza lada wata ko da a dukan na uku ne ya haura 21 kenan a wata ruwaya wanda ya kashe tsaka a farkon dusa za a rubuta masa hasana 100 mun ya kashe ta a duka na biyu to ladan da za a rubuta masa bai kai 100 ba a ta uku kuma bai kai wanda za a rubuta masa in ya kashe ta a duka na biyu ba musulun ya waiku wannan hadisi malaman lauya suka ce wazago manya ni a barasa daga sarukutu to ta yi cincin wato sarukutu ɗin na su ƙanana ne mai kai girman a tsaka irin tamu ba amma mu a nan sai a ga sarukutu ɗin shi ne ya fi girman tsaka ko ya ga shi ne ya fi girma daga tsaka to alhamdulillah ko mutumin da ya tsaye wa mutum ya tsaye wa da mutum sun a bayan la'asa da ya zance cewa kaza da kaza abin ya kama a hannunsa ya zance kan cewa ga yadda abin ya kama a hannunsa alhali ba haka kuɗin yake ba wato ya karya a ciniki bayan la'asa to shi ma Allah subhanahu wataala ba zai tsarkake shi ba zai zance da shi ba zai dube shi domin rahama ba cewa aka yi a sannan abin ya fi tsanani a koyaushe haramun ne to amma bayan la'asar abin ya fi muni saboda sannan lokaci ne da mala'ikun dare da na rana ma duk suna tare suna haɗe to shi ke da ita salatu tasmini a gurguje ko goben Allah ta ce a kara bayani a kanta amma dai a gurguje sallah ce wanda yake farallar ta tazo kuma malamai da yawa masana hadisi sun ce hadisin da ya zo da ita hadisi ne ingantacce wadda take nuna cewa ake hadisi na yana nuna cewa raka'a hudu ce ake wanda a kowane raka'a za a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim hasaf inda kiya yanda ake karantawa in an tsaya tsayuwa ta farko bayan an yi fatiha an karanta sura to sai a karanta wannan subhanallahi alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim hakki 25 sannan in an yi ruku a karanta 10 in an dago daga ruku a karanta goma, in an yi sujjada a karanta goma, in an dago daga sujjada a karanta goma, in an koma an yi sujjada a sake karantawa goma. Ya zama in an hada an samu 75 kenan, in an hada ya zama an samu 75 kenan, don an yi raka'a biyu sai a sallama a sake tashi a kawo raka'a biyu, in an hada 75 guda uku ya zama a gaba daya an samu 300 kenan. Sallallahu alaihi wasallam, sallan nan yana da yawa kwarai. Shi yasa ko da tarika Tijaniya Maulana Shehu Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kwadaitar akan zuwa da ita, daya daga cikin manyan shugabannin da muka yi a nan shehu ma sani kafin ga yana faɗa cewa mahaifinsa duk dare daga daren Ramadan sai ya yi sallan nan kafin ya bacci, sai ya zo da salatu tasbiha Malam Hassan kafin ga duk dare sai ya yi salatu tasbiha dinnan kafin ya bacci. Tare da shi da iyalinsa duk dare sai sun yi to da in aka idan aka karanta 25 a halin tsayuwa kuma a ruku'u za a karanta 10 35 an dago daga ruku'u a karanta 10 45 in aka yi sujjada ta farko a karanta 10 55 in an dago an zauna a karanta 10 65 in an sake sujjada a karanta 10 75 kenan. Ba magana cewa a karanta a jirfatu istirahatu na 75 kenan ko ya zama 75 kenan. To kuma insha Allah ta'ala za a ƙara bayani a kai da ya zo. Ya tafi ne ko insha Allah za a ƙara sallah sai dai da ya dace a kuma da ita don ko ya zo cewa in dai mutum ya yi ana kankare masa dukkan zunubansa da manya da ƙanana. Kuma manzon Allah SAW ya sanar da ita ne ga ammun nan nasa babba wanda yake ji da shi shine Sayyidina Abbasu. Akwai ruwaya da take nuna cewa ana karantawa 15 ne bayan wato an yi sura wato a tsaye. Shi ya sa za a yi jalsatul istirahati a karanta 10. Amma akwai ruwaya wadda wasu malamai da yawa suke riko da ita wadda take nuna a tsayin za a karanta 25 ne shi ya sa ba maganar jalsatul istirahati nan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أبو هريرة رضي الله عنه الله جاب ليش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله صلى الله عليه وسلم قال يا قال رجل والمسلم يا لا تسرق تمنى بسرقته والله sai na yi sadaka da sadaka sai na ba da wani abu wanda yake ya amsa sunan sadaka har da sadaka da yake to da sadaka ta kowa ra'aha ya je ya tafi ya tsarike a hannun farawo ni san cewa farawo bane shi dai ta shi ba da sadaka sai ya bayar da farawo ba tare da ya sani ba to ba ku sun yi ta hadda sunan sai mutane su waye gari suna wai a rasa wanda za a ba sadaka sai barawo ko wani abu wai a rasa wanda za a ba sadaka sai barawo har magana ta kai ga kunnen shi wannan mai ba da sadaka sai yake yawo abinda ka kaddara mu na ɗaukar sadaka ba ga barawo na gode ma na san kai ne ka kaddara haka shi yasa kuma da abu da ta kandara ga bawon ka alheri ne sai dai in bawa ke karba da godiya gare ka ba ba ta sabu wallahi zai yi sadaka da sadaka sai ya fito da sadakar ta ya yi wani mutum sai ya sanya sadakar a hannu wata mazinaciya mai san cewa mazinaciya ba ce sai mutane su tawaye gare suna yin hira wai a rasa wadda za a ba sadaka wai a rasa wadda za a ba sadaka sai mun zuna ke har magana ta kai kunnen shi wannan mai ba da sadaka sai yake ya ubangiji ya zo ya tabbata gare ka ni na gode ma wallahi ya na yi sadaka wato wallahi zai yi sadaka wato da sadaka Allah balaka na hamdu ala zalikum ya ubangiji na gode ma da ka sanya sadakar da nayi ta gamo ga wanda kake mai zunaciya ce ni dai ba ita da so in ba amma kuma tunda kai aka sakar da ra'ayi kenan na gode ma wallahi zan yi sadaka sadaka ya fito da sadakarsa ya ajiye ta a hannun wani mawadaci kuma da ya tashi baya ba kuma sai Allah ya kaddara ya ba gare ku mutane su waye gari suna yin hira ba abun mamaki a rasa wanda za a ba sadaka sai mai kuɗi a don sadaka a ba mai kuɗi ko bawan Allah nan ya ce ya ubangiji na gode ma uku na yi sace sadaka ka kaddara ma ga barawo ya kuma wanda take mazunaciya ya kuma wanda yake mawadaci sai aka zo mata yanayi a mafarki ko kuma sau ta hanyoyi ne a kila lafi aka ce da su amma sadaka da kai ga wanda yake barawo ya zama ya kane daga satarsa amma ita ba zuna ce da ta bai wa talaka ko dai ita ta kane daga zunar taka ta yi wannan sadakar da ka ba ta ya zama sanadi ne da kane wata daga zunar akwai mata da yau rashin zama rashin kane rashin abin da za su ci ne yake biyo ta su a mummunan ɗabi'a shi ya sa kenan ka kama wannan wanda ya taimaka don samun su daga irin wannan ai ba ƙaramin lada zai samu ba ya taimako ƙwarai wajen kiyaye al'umma daga ɓanna mai girma amma shi mawadacin ko dai shi an yi asajera ya yi izina da cewa o ga wani yana ba shi sadaka to wannan zanaki da yake mawadaci ya zama ya koma cewa daga abin da Allah ya kore masa Buhari ne ya waito wannan hadisi da lafazin da aka faɗa a nan kuma ya waito shi da ma'anarsa bari da lafazin ne ina iyaka kawai shi a tasarwa sai da aka fara faɗar mazinaciyar sannan kuma aka faɗi mawadaci an taɓa da gare shi ya ce wato abu hurera ce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi da'watil awwal kire kira da aka yi mana wato wata liyafa da aka yi aka ba shi karfata ko ta sauke tana ƙayatar da ke wato da alama yana son naman karfata ya kwaguya daga gare ta kwaguya ya ce ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama san daga kaka wannan zai fako ubangiji zai tara baki ɗayan mutane na farko da na ƙarshe a waje a tuli ɗaya mai kallo zai iya gano su gaba ɗaya wa yusri ruhul jahi ne kira zai iya ji da su gaba ɗaya su rana ta mazo kusa da su mutane su kai matsayin da ba za su iya iko ba ba za su iya jurewa ba daga bakin ciki da damuwa mutane su ce da junansu mai zuma faɗo ba abin da kuke ciki abin da ya matsayin da kuka kai na wahala zuma ko abin shi ko ku samu wanda zai muku ceto wajen ubangiji sashen mutane su ce da sashe ku je wajen mahaifinku annabi Adam wanda shi ne asalin dokin mutum daga gare shi ne duk wani mutum yake sai su je wajen sa su ce ya Adam kai ne ubar halitta Allah ya halitte ka da hannunsa ya busa a cikinka daga ransa ya busa daga ruhinsa ya umarci mala'iku suka yi sujjada gare ka ya zama da kai aljanna duk wannan ɗaukakawa ce Allah ya yi ma to ba gare mu ya wajen ubangijinka amma sai Allah ta gani abin da muke ciki na ta gani matsayin da muka kai sai annabi Adam ya ce hakika ubangijina ya yi fushi a yau fushin da bai taɓa yin fushi ba sabarsa ba zai sake wani fushi kuma ba sabarsa. Hakika ubangiji ya hana ni daga cin bishiya amma sai na saba masa da shi daga bishiyar ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake ku tafi zuwa wani na ku tafi zuwa ga annabi Nuhu ku tafi zuwa Nuhu sai su yi wajen annabi Nuhu ta dumi da ce ya Nuhu kai ne farkon manzanni zuwa ƙasa kai ne farkon manzan da aka aiko ga mutanen duniya. Ubangiji ya kira ka bawa mai yawan godiya ga shi yanzu ba ka duban abin da nake cikinsa yanzu ba ka ganin abin da muka kai yanzu ba ka yi ceto ba gare mu wajen Ubangiji sai annabi Nuhu ya ce hakika Ubangiji na ya yi fushi yau fushi da bai taɓa fushi ba tabbata kafin nan ba zai kuma wani fushi ba bayan sa tabbata. Hakika an ce yi addu'a wanda za a amsa amma da na tashi sai ne wannan addu'ar a kan mutane na na roƙi Allah ya halakar da mutane na ni ma dai yau ta kaina nake yau ta kaina nake ku tafi zuwa wani na ku tafi wajen annabi Ibrahim ku je wajen annabi Ibrahim ku ce ya Ibrahim kai ne madadin kai annabi ne na Allah wa halilu madadin sa ne a cikin mutanen duniya sai ceto gare mu zuwa wajen Ubangiji yanzu ba ka ganin abin da muke ciki sai ce da su inna rabbi hakika Ubangiji na hakika ya yi fushi a yau fushi da bai taɓa fushi ba tabbata bayan su kuma zai wani fushi ba tabbata. Hakika ni na faɗi maganganu uku wanda kamar za ka rusu ba gaskiya ba ne ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake ku tafi zuwa wani na annabi Musa sai su yi annabi Musa su ce ya Musa kai ne manzo na Allah Allah ya fifita ka da manzancinsa in zance da kai ya fifita ka bisa mutane da wannan kai ceto gare mu zuwa ga Ubangiji ma ka duba abin da muke ciki wato sai ce hakika Ubangiji na ya yi fushi a yau fushin da bai taɓa fushi ba sabarsa walan ya garaba ba da kun kula ba zai sake wani fushi ba kuma tabbata bayan sa hakika ni na kashe wata rai da ba a umarce ni da kashe ta ba ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake ku tafi zuwa wata na ku wajen annabi Isa ku tafi wajen annabi Isa ku ce ya annabi Isa kai ne manzon Allah kai wato kai manzo ne na Allah kalma ce ta Allah da Ubangiji ya sanya ta ga Maryam kai ruhi ne daga Ubangiji Allah ya hore ma kai zance da mutane tun kana kai shimfidar haihuwa kai kai to gare mu zuwa ga Ubangiji ka na ka duban abin da muke ciki Allah ya sa sai ce hakika Ubangiji na yayi musu yayi fushi a yau fushi da bai taɓa fushi maka ba sa ba ba zai fushi ba kuma bayan sa kamar sa annabi Isa ne faɗi wajen abin da yake zahirin sa ne fi mene da ya aikata a wata ruwaya kuwa cewa ya aiki an bauta masa ba Allah ba in ne in yi kuma ne ne lai ku ta fi zuwa ne fi mene fi mene fi ni ma ta kai na nake ni ma ta kai na ne ku ta fi zuwa wani na ku ta fi zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya sai su zo da wani sai su ce ya Muhammadu kai ne manzo na Allah kai ne mutumin annabawa hakika Ubangiji ya yace ma da abin da ya gabata daga tarfa aulanka da abin da ya jinkirta sai sai su gare mu wajen Ubangiji ma ka duban abin da muke cikin sa ne daga lafiyar da ke cikin ne karkashin al'arshi inna ne sujjada ga Ubangiji kuma Ubangiji ya buɗe gare ni da gayarsa da kyakkyawan yabo gare shi ya mun buɗe abin da bai taɓa buɗe da shi ba tsawo da kafin ne sannan a ce ya Muhammadu daga kanka roƙa a baka duk abin da ka roƙa sarkaito a ka duke kanka wallahi ce sai daga kaina in ce ya Ubangiji ni dai ta al'umma ta dake ni dai ta al'umma ta dake ya Ubangiji sai a ce ya Muhammadu ka shiga daga cikin al'umma ka wanda ba shi sai ya san su daga babi na dama kofa ta dama daga kofofin aljanna wato wannan kofa ta ce su kadai amma su masu tarayya ne da sauran mutane a cikin sauran kofofin aljanna ba ita wannan ba sannan ya ce na rauke da wurin yin da numfashi na tabbata ga ikon